faças isso todos os dias à noite.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 6 ga watan Fabrairun shekara ta 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawa da dan majalisar wakilai ta Najeriya kan zarge-zargen zaman majalisar yar amshin shatan shugaban kasa a maimakon kalubalantar wasu tsare-tsaren gwamnati da suka saba wa ra'ayoyin jama'ar su. Akan wannan ne kuma muke fatan za ku kira can anjima idan mun bude layukan mu domin bayyana ra'ayoyi kan yadda yan majalisun ku ke wakiltar ku. Lambar ita ce 2-2-9-8-6-5-0, amma sai an fara saka alamar tarawa. Za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. Amma kafin duka waɗannan sai a soma da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Yau Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya ce Isra'ila za ta mika zirin Gaza ga Amurka bayan an kawo ƙarshen yaƙi da Hamas, kuma ba za a buƙaci sojojin Amurka a can ba. Shugaban na Amurka, wanda ya kira da Amurka ta mallaki ɗan ƙaramin yankin da ke tekun Bahrum, ya bayyana haka a cikin wata sanarwa a kafar Truth Social. A ƙarƙashin shirinsa ya ce fiye da Falistinawa miliyan 2 da ke zaune a yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita, da tuni an sake tsugunar da su a wuri mafi aminci da kyawawan al'ummomi da sabbin gidaje kuma na zamani a yankin. Sai dai bai bayyana ko yana nufin a Gaza ko kuma a wasu ƙasashe da har yanzu ba su amince da karɓar su ba. Shugaban na Amurka ya rubuta cewa a zahiri za su samu damar yin farin ciki, tsaro da kuma 'yanci. A halin da ake ciki, ƙungiyar Hamas a yau Alhamis ɗin nan ta yi kira ga dukkan ɓangarorin Falistinawa da su haɗa kai da nuna adawa da shawarar Trump ta karɓe Gaza. Rundunar sojin Amurka ta Indo-Pacific ta ce sojan Amurka ɗaya da wasu ma'aikatan tsaro na kwantiragi sun mutu a yau Alhamis a lokacin da wani jirgin saman sojan Amurka da suka ɗauki hayarsa ya yi hatsari a wata gonar shinkafa da ke kudancin ƙasar Philippines. Rundunar ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa jirgin na gudanar da wani aiki na yau da kullum, bayar da bayanan sirri, sa ido da kuma tallafin bincike bisa buƙatar abokananmu na Philippines. Ta ce ana gudanar da binciken abin da ya haddasa hatsarin. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Philippines ta kuma tabbatar da hatsarin, wani ƙaramin jirgin sama a lardin Maguindanao del Sur. Nan take dai bata ba da wasu bayanai ba. Yau Alhamis, Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira a samar da zaman lafiya a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda a baya-bayan nan rikici ya ɓarke tsakanin 'yan tawaye da sojojin ƙasar, da ya yi sanadiyar mutuwar mutum 2,900 tare da raba dubban ɗaruruwa da gidajensu. Lokacin yin sulhu ya yi, lokaci ya yi da za a kawo ƙarshen wannan rikici, lokacin zaman lafiya ne, Antonio Guterres ya shaidawa manema labarai. Abin ya yi zafi sosai. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a DRC ya faɗa a ranar Laraba cewa kusan mutum 3,000 ne aka kashe a faɗan baya-bayan nan tsakanin ƙungiyar M23 da ke samun goyon bayan Rwanda da sojojin ƙasar a gabashin birnin Goma, wanda ya faɗa hannun 'yan tawaye a ranar 27 ga watan Janairun da ya gabata. Guterres ya ce an tilasta dubban ɗaruruwan fararen hula barin gidajensu, kuma akwai sai har rahotanni na cin zarafin bil'adama da suka hada da fyaɗe. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A lokacin da Prime Minister Japan Shigeru Ishiba zai gana da shugaban Amurka Donald Trump a fadar White House a ranar Juma'a mai zuwa, burinsa a cewar jami'an ƙasar Japan zai kasance kai tsaye sake tabbatar da ƙawancen Amurka da Japan da kuma ƙulla alaƙa mai ƙarfi da Trump. Amma da yawa a Tokyo suna ganin burin Ishiba mai sauƙi don gujewa bala'in diflomasiya tare da sabon shugaban da aka sake zaɓa, wanda manufarsa ta ƙasashen waje ta Amurka ce farko ta dawo da ƙarfi fiye da lokacin wa'adin mulkinsa na farko. Ba a ma kai makonni 3 ba bayan sake komawa kan karagar mulki, Trump ya ƙara matsa lamba kan ƙawayen Amurka da abokan hulɗa Amurka, galibi ta hanyoyin da ba za a iya tantancewa ba. ya yi barazanar sanya haraji kan kasashen Mexico da Canada, yayin da yake ƙara yiwuwar ɗaukar matakin soja kan masu safarar muggan ƙwayoyi da kuma ba da shawarar Canada ta zama jiha ta 51 a Amurka. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
To, a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Najeriya an dade ana zargin 'yan majalisar dokokin kasar da kasancewa 'yan amshin shatan gwamnati a dukkan matakai, ta yadda ake ganin ba sa iya kalubalantar wasu tsare-tsaren shugaban kasa, ko da kuwa sun saba ra'ayoyin akasarin 'yan kasar da suke wakilta. Mun tattauna da ɗan majalisar wakilai ta Najeriya mai wakiltar mazaɓar Birni Waguri Kirika Sama daga jihar Jigawa, Abubakar Hassan Fulata, wanda ya fara da bayyana irin dangantakar majalisun na tarayya da shugaban ƙasa.
Duba ga cewar ita majalisar tarayya yawancin 'yan majalisa, 'yan majalisa ne na jam'iyya guda ɗaya, jam'iyya mai mulki, jam'iyyar APC. Shugaban majalisar dattawa ɗan APC ne. Shugaban majalisar tarayya Tajudeen Abbas ɗan APC ne, saboda haka akwai kyakkyawar dangantaka da mu'amala tsakanin shugabancin majalisa da kuma ɓangare na zartarwa a ƙarƙashin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Akwai kyakkyawar fahimta, akwai kyakkyawar alaƙa, kuma akwai kyakkyawar zamantakewa don samar da zaman lafiya da mulki a Najeriya.
Wannan kyakkyawar dangantaka da kake ambato honorable Anya tana bari watakila kowa ya aikinsa kamar yadda ya kamata, musamman ku 'yan majalisa, na ganin cewa kun yi abin da ake kira checkmating na ayyukan gwamnati don tabbatar da sun tafi daidai.
To, ai, wannan kyakkyawar alaka ba ta taba hana 'yan majalisa su take kafa akan abin da bai dace ba, ko abin da ya saba wa tsarin mulki na Najeriya, ko kuma abin da ya saba wa ra'ayi na jam'iyyar da suka zabo su ba.
Wasu masu fashin baki suna ganin cewa sautari ake ganin mahi akasarin 'yan majalisar dokoki ta Najeriya kamar sun koma 'yan amshin shatan gwamnati, musamman kasancewar yadda ka ambata akasarin su 'ya'yan jam'iyya mai mulki ne, ta yadda duk abin da shugaban kasa ya ce su kawai za su amsa ne kawai a wuce wurin.
To, ai, jam'iyya tana da muradan da aka yi amfani da su, aka tallace jam'iyyar har jam'iyyar ta samu karɓuwa, har kuma aka zaɓi shugaban ƙasan da kuma 'yan majalisa a ƙarƙashin wannan muradu. Idan muka zo alal misali, muka zo muke yaƙar juna a tsakanin 'yan majalisa da ɓangaren shugaban ƙasa, to ba za a cimma buri na ci gaba da kuma zaman lafiya a ƙasa ba.
Watakila ana ganin abubuwa na tafiya ba daidai ba inda ake ganin watakila ya kamata ku sa baki. To, wannan ne yasa watakila ba ku sa baki sai kuma a ci gaba da tafiya din ba daidai ba, koko shi ne kuka ɗauka abin da ya dace a maimakon watakila a ji ku kuna hayaniya da gwamnati akan ta yi abin da ya dace?
Idan aka zo gabar da ba mu yadda ba, mu amince da abu ba, makance ba mu amince ba, kuma shugaban ƙasa dole ya amince. Kamar ɗan misali, kamar kwanan nan an kawo dokar haraji ta ƙasa, 'yan majalisa sun ce ba su yadda ba, kuma ba a yi ba. Saboda haka wannan kaga kyakkyawar alaƙa tsakaninmu da shugaban ƙasa wannan tana nan, amma kuma muradin al'umma da muke wakilta kuma sa'ana kuma ta abin nan. Saboda haka idan aka kawo abu da ya saba wa buƙatu na al'umma da suka zaɓo mu, za mu ce wa shugaban ƙasa, wannan ba daidai bane, ba za mu yi ba. Amma kuma wannan ba hujja bane kawai mu, shikenan duk abin da shugaban ƙasa ya kawo mu sa kafa mu shure, wannan ba daidai bane.
Ɗan majalisar wakilai ta Najeriya daga jihar Jigawa, Abubakar Hassan Fulata. To, kamar yadda muka faɗa akan wannan batu, muke fatan za ku kira can anjima ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kuna tare ne da sashi Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake bukata, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu je ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Wannan makon shirin zai tabo batun samar da makamashi mai tsafta da kuma wasu dalilan da ke janyo koma baya a wannan fanni da matakan da suka kamata a kiyaye don samar da fasahohin zamani da za su taimaka a fannin samar da makamashi mai tsafta a Najeriya. Sai kuma matsalar kafewar ruwa da al'ummar jihar Plateau suke fama da shi. Sunana Aisha Mu'azu. To Allah dai ya wadata yankin arewacin Najeriya da abubuwan da ake amfani da su wajen samar da makamashi mai tsafta irin su hasken rana, iska da ruwa wanda kyauta ake samun su illa fasahohin da za a iya amfani da su wajen tatsar abin da za a mai da shi makamashi wanda baya illa ga muhallinmu sannan mai ɗorewa. Sai dai Shugaban Development Association for Renewable Energy wata kungiya mai zaman kanta a jihar Kaduna a Najeriya, Injiniya Yahaya Ahmad, ya ce daga dalilan da ke janyo koma baya a wannan fanni akwai sakacin gwamnatoci musamman ma a yankin arewacin Najeriya da Allah yi wa arzikin hasken rana da zai iya taimakawa yankin shawo kan matsalolin tsaro da matsanancin talauci da ke fama da su.
Gaskiya dai a arewa din nan muna sakaci sosai domin da ya kamata gwamnatocin arewa gaba daya a tashi tsaye, kada a dogara kan gwamnati tarayya a ce sai federal ta yi kaza duk bata lokaci ne, saboda a dubi gaskiya dai za ka cewa wani lokacin da gangan ma ake yaƙi alemu a arewa din haka nan, shi yasa bai kamata kun dogara kan federal din ba. Kada sai a ce sai an yi wa jiha kaza to abinda za a yi da gwamnatocin jihohin arewa gaba daya za su haɗa kai ne su ce to su za su samu yancin kai na wajen akan makamashi, ba za su dogara da kowa ba, muna da komai da zamu yi wannan, kama daga hasken rana din da har yanzu da iska. Alal misali wajen Katsina din nan da an fara ma kaman za ka kafa wannan na'urorin samar da makamashi daga iska, to duk kuma abin aka zo aka watsar ga hasken ranan ma shi ko ina ne, to inda za a hada kai a yi abin da ake kira solar park, ga Saudiya ta yi babba gagaruma abin nan a hamada, wannan zamu iya yi a ce a hada gaba ɗaya duk inda ke da hamadan a kafa su, a hada kai a zuba jari a yi wannan kafa wannan masana'antar, wato shi ke nan wallahi za mu dogara da abin, har watakila ma ƙasashe makwabtanmu za mu sayar musu kamar su Niger ko Chad da dai arewacin Kamaru, haka za mu iya sayar musu saboda wutan zai yawa. Kin ga daga wannan kuma za a sami walwala sosai saboda masana'antu da yawa da suka mutu ko kuma ba iya kafa saboda ba makamashin, ko kuma da tsadan an ce zai yi amfani da diesel. Ita gwamnatin tarayya yanzu ta naƙe kan cewa a yi dai amfani da gas, to ina ne ina bututun gas din masu kai tukuna na farko kenan, na biyu ba mu da ma na'urorin da za mu yi amfani da gas din, abin da ake kira logistics ne ko infrastructure a turance, wato cibiyoyin da za a kafa ma a yi amfani da nan abin da amfani da gas din ma babu, sai dai ka ga an ɗauko abin nan a mota abin da mutane na za su yi amfani da gas din, yanzu alal misali a duk Kano gaba ɗaya mutane da suke amfani da gas wajen girki ma ba su kai kashi 10% ba, da sauran wurare ma ba su san gas din ma gaba ɗaya, nan kuma ga ko ina ba inda ba mu da rana na abin nan za a iya yi, wallahi ni san ce kawai a nan jirinmu na arewa musamman inda za ana so da gaske ake a tashi cikin shekara biyu shekara uku duk za a kafa wannan abin, kuma za su daɗe ana amfani da su. In an yi haka ɗin kin ga za a sami sauƙi sosai, mutane za su sami damar kafa ƙananan masana'antu da manya ma duka, in mutane za su sami aikin yi duk waɗannan ta'addanci da tashe-tashen kula duk za su ragu, amma ban ce za su ƙare gaba ɗaya ba, to ta hakan kuma za a samu ci gaban mutane kuma za su fita daga wannan ƙangin talauci da ake ciki, a sami arziki kuma mutane su iya duban kansu almajirai suke ta yawo a titi abin nan duk za a iya rage su ko kuma za a kaure su ma gaba ɗaya, saboda kowa na da abin da yake ko kuma zai koyi sana'a. Shawarar da zan bayar kawai inda gwamnatocinmu na jihohin arewa da gaske suke za su tashi tsaye ne su ɗau abin nan da muhimmanci, haɗa gwiwa a ƙirƙiro wata cibiya guda ɗaya su samar wa arewa gaba ɗaya makamashi mara gurɓata yanayi, kuma ta hanyar wannan za a samu kuɗaɗe yawa a kuɗaɗen shiga ta kan wannan dai hanyar carbon credit ɗin.
A nashi ɓangaren kuma masanin al'amuran sauyin yanayi Saifullahi Muhammad Bilbis da ke ƙoƙarin wayar da kan al'ummar jihar Zamfara da sauran 'yan Najeriya akan sauyin yanayi ya ce akwai buƙatar a mai da hankali akan ƙarfafa bincike wanda ya kasance ginshikin duk wata al'umma mai neman ci gaba.
akwai abu na uku shine bangaren bincike da sace kenan wanda abin da fahimtar shi don lana ma da ni wannan presentation na ƙara ƙarfafa akan cewa gwamnati idan tana son komai ya dawo kan tsari biyu ƙasashen da suka ci gaba yanzu a duniya suna ba bincike na research suna ba shi muhimmanci sosai duk ƙasa da kake ta ci gaba za ka ga idan ka lura za ka cewa lallai sun ba bincike na research sun mayar hankali da shi sosai research ma shi ne za a kira kamar ƙashin baya na ci gaba na kowace al'umma saboda komai za ka yi idan baka yi research ka gano cewa ga ma abin da wani ya taɓa yi a kan shi ba kafin kai ka fara naka aikin ba za ne za ka yi a da duk abin za a dinga tabbata cewa an dibi abu ya yake kafin zuwan shi da kuma bayan zuwan shi kuma da abin da ake tunanin zai faru gaba da waɗanga abubuwa guda uku na san insha Allah idan dai za a mai da hankali gare su kuma gaba ɗaya da ita kanta gwamnati da kowa ya shigo cikin wannan lamari a dibi yadda climate take da babban tasiri da duniya da muke cikinta da rayuwarmu gaba ɗaya da rayuwar ma wanda za a haifa nan gaba na huɗunsu zai iya cewa funding duk abin da za a yi a buƙatar kuɗi saboda haka gwamnati ta dibi kuɗi masu ɗimbin yawa kamar ta tawari ga sauran sectors wannan sector a wari mata kuɗi saboda abin da ake son a yi ba a cimma wannan burin matsayin ba a mai da hankali gare shi kuma aka zuba mishi kuɗin da kamata a ce an zuba mishi ba da wannan insha Allah na san cewa abubuwa za su yi sauƙi kuma za a gane cewa lallai climate change gaskiya ne sannan kuma yana da tasiri ga rayuwarmu da kuma cigaban matsayin mutane ma kenan al'umma gaba ɗaya.
Al'ummar jihar Plateau suna fuskantar matsalar kafewar ruwa a ƙasa wanda yake tasiri a fannin tattalin arziki da kuma wadataccen ruwa na amfanin yau da kullum. Wannan shine bayanin da masanin ilimin ƙasa Gaktuwe Kasam ya yi wa Zainab Babaji a wata tattaunawa da ta yi da shi a kan wannan batu.
Cikin shekarun da sun wuce kamar shekaru uku kenan yanzu an ganewa cewa ruwan kamar baya level da dama yake. Ya faru kan zama ma mutane ma damuwa domin rijiyan da ma an dan saba samu ruwa yanzu ka ji ka duba sai ka gan babu ruwa to haka din ne ruwa ya dan sauka fiye da yanda da yake.
Me ya janyo wannan saukan ruwa?
Akwai abin da ake kira sauyin yanayi kuma naturally climate yana canzawa a lokaci-lokaci yana dan dau lokaci dai kafin ya canja but namu ne yanzu an gane cewa ayyukanmu ne suna sa climate ne ya canza muna kone-kone da yawa domin gonaki motocin da muke amfani da su wutan lantarki ma duka suna contributing domin kin ga kamar wannan duniyan da muke akwai layer da yana protecting namu daga hasken rana layer din ne yake protecting amma domin ayyukan da muke yi daurin kone-kone da sauransu dai yana sa wannan layer ya dan samu damuwa so ranan yana wucewa da yawa so domin haka din ya sa ruwa kin ga in zafi ya yawa ka zuba ruwa a kasa zai shanye da sauri so yazo ya sa ruwa a kasa yana karewa da sauri kuma ruwan sama baya yawa kuma kamar yanda da an saba same shi especially kamar shekaran da ya wuce nan an yi ruwan kamar watanni biyu ko uku haka sai ruwa ya dauke sai bayan waɗansu watanni kafin ya zo kuma kin ga abinci ma ya zo ya dan lallace duka domin dai abin da activities namu din ayyukanmu shine ya kasa har ya zo ya zama haka in ba wai dai an mayar da hankali ba zai kai lokacin da ma bari mu samu ruwa ko kaɗan ba.
Sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dawo da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Zainab Babaji da ta taimaka ga nasarar wannan shirin sai Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Aisha Ma'azu ce take cewa mutara a wani sabon shirin zuwa makon gobe.
Toma dalla lokaci yayi kuma da zamu bude layukan mu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku. Shin ko kuna gamsuwa da yadda 'yan majalisunku suke wakiltar ku a matakin tarayya da ma jihohi? Kuma yanzu haka muna tare da mai kiranmu na farko daga jihar Yobe. Wake kan layi a Yobe?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, muna jin ka.
Sunana Alhaji Hamisu mai kamiya da gashi a jihar Yobe.
Na'am.
Mu dai a cikin hukumar mu ce wuce da mu daga nan bangaren a gaskiya mu suna gamsuwa da abin da suke mana musamman ma da ta hannun lawan ana ta zansu irin abubuwan da yake mana nan mutu dai gudiya ba abin da za mu ce masu sai Allah saka masu da alheri
to madalla to madalla to muna godiya har yanzu muna jihar Yobe a wannan karo a Gashuwa wake kan layi a Gashuwa
magana a lafafin Gashuwa babban auditor general na muryar talaka na Najeriya
na'am
dangance da maganar wakilai da muke da su a Najeriya da sanatoci da to ba mu samu abin da muke so saboda dokoki da ake kawowa wanda ake kirkasawa talakawa
to
ana yi wa mutane adalci sanatoci suka ji abu za su zafin ki saboda cigaban al'umma yanzu ba sa yin abu saboda cigaban kansu saboda dokoki da za ka ga sanatoci suna taka rawa da bangaren majalisar tarayya da sanatoci amma yanzu sabanin haka da abin da suke so a yi to ni ina ga gaskiya ya kamata su canza tunani su zama mutanen kirki daga
to madalla muna godiya a Gashuwa sai kuma jihar Kwara wake kan layi a Kwara Nasarawa to wake kan layi a Nasarawa
Sarkir Tela ne daga nan Nasarawa lafiyar bare bare
to madalla Nasarawa menene
alhamdulillah muda nan jan Nasarawa musamman wajilanmu da abinda ya kama daga najiya Nasarawa na lafiyar lukagumin wato yaku salamu a kwashi yana iya kokarin shi haka amma hasan na laraba a wakili na tarayya shi ma na iya kokarin shi mu da alhamdulillah haka ma sanata muna cin abubuwan da suke na more rayuwa wanda muna yaba musu kwarai da gaske
to madalla bari mu je jihar Naija wake kan layi a jihar Naija
na san yin na kana magana da injiniya mai gero makedi kwanta gobe jihar Naija
na'am
to tsakani da Allah na sayin na mu dai ɗan majalisunmu na jihar Naija da sama har ƙasa da tsakani da Allah kamar je kana yi ka ne saboda babu wani abu wanda muke gani wanda harkar ɗan majalisa ya yi mana shi na ci gaba ko kanmu a sama ko kuma talakawa a ce ga abin da ya yi musu sun zama ƴan amshin sha ta shugaban ƙasa daga sama har ƙasa saboda ya dace ɗan majalisa a ce kai koke ga talakawa ga matsalarsu ba mu samu wannan ba sannan mara lahiya ya zo gidan ɗan majalisa da takardar likita a duba shi ba zai samu shiga ba saboda mukarrabin shi ba saboda shi don haka muna fatar to Allah ya yi mana gyara Allah ya sa mu gyara halayensu
to amin
injiniya mai gero
to muna godiya kwarai injiniya bari mu je jihar Adamawa dawa muke
kuna magana da Malam Abu daga Adamawa Mayo Balwa
na'am
masha Allah ana magana game da jama'a gani ko
eh ya kuke ganin kuna gamsuwa da yadda suke wakiltar ku
eh lallai gaskiya jan majalisu wa'ansu alhamdulillah wa'ansu kuma sai abun da Allah ya yi gaskiya jan majalisun nan wa'ansu jan je kana yi ne kaga jan majalisun nan suna ta kara wani tisabilillah zai je da miki talakawa yayi wa talakawa aiki wani kuma zai ce ne kawai saboda ya cika abun da nashi ya duma binci ya dawo haka wani har yanzu ba mu ji me ya faɗa game da kuduri me ya game da talakawansa ba
to madalla
haka muna fata duk abin da muke fata game da abin da ake fara Najeriya nan duk Allah da Annabi sai maka su ke tuna Najeriya daga halin da take ciki na
to masha Allah muna godiya bari mu je jihar Nasarawa mu koma karo na biyu kenan wa ke kan layi daga Nasarawa
to barka ku da warhaka
barka
no barka da warhaka
barka barka muna jin ka ba ra'ayi
sana Adamu an fi sani na da
to Nasarawa kana tare da mu ina ga ya sauka sai da kokarin gwada bar mu ji jihar Kaduna garin gwamna wa ke kan layi a Kaduna na Kaduna ina ga layin naka ba shi da kyau saboda haka sai kai mana aikin gafara
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa ke kan layi
Allahu sai ne daga mun kawo su jalingo ya tsaraba
to madalla to a bayyana ra'ayi mu ji
eh ra'ayi mu shi gaskiya abinda ake faɗi yan majalisun nan suna abinda ba daidai ba
su zama yan ansu shata ne komi ta faɗa musu za su ce da yi amma sun je shi ke nan suka ji shiru ra'ayina ke ne.
To muna godiya kwarai sai kuma jihar Kaduna wake kan layi.
To sunana Ibrahim Alarama da cikin Kaduna.
To Alarama a gurguje saboda lokaci.
Haka ne a gurguje shine gaskiya yan majalisun nan zan iya cewa koda suna wakiltar mu to ba faɗari bisa ɗari ba. Yawanci mun fi gani sun fi dambe a wajen raba mukamai. Sun fi dambe a wajen raba kadarorin gwamnati ta ya za a yi samu da sauran wasu abubuwa. Amma ba mu taɓa gani sun yi faɗa an ci kwala saboda haƙƙin talaka ko don ba a yi burtsatse ko ba a yi kwalbata a wani yanki ba. Kiran mu gare su gyara su san cewa suna wakiltar al'umma ne ba wai suna wakiltar kansu ba ne.
To madalla to bari mu je jihar Kebbi wake kan layi a Kebbi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Sunana Balala Buta daga Samuna Connection da local.
Na'am.
To zamu ce alhamdulillah wani bangare yi wani bangare a'a. Saboda gaskiya mu dan majalisun mu nan wajen suna dan zagaya a wani bangare suna yin sanantu suna gyaran asiri. Amma abinda muke so mu fafutuka dan majalisa ya zama mai fafutuka ya maji ya miƙe a majalisa ya yi tsaye tsayin daka da cewa sai an kwato haƙƙin bangaren shi da hanya wani batoci wani abu da wannan abu mu samu
in ma madalla to muna godiya kwarai da gaske bari mu je jihar Bauchi saboda lokaci wanda shine kiran mu na karshe wake kan layi a Bauchi.
Ibrahim Rufi yana da bakarauta kuma da gamawa.
To madalla a gurguje saboda lokaci ya tafi menene naka ra'ayi?
Da magana kuma Ibrahim Rufi yana da bakarauta kuma da gamawa jihar Bauchi Najeriya.
Na'am bayanan ra'ayi lokaci ya tafi.
To alhamdulillah ya kamata gaskiya shi dan majalisu kamar yadda kuke faɗa. Allah ya taimake mu da samu da za su yi taimaka wa talakawa.
To madalla to muna godiya kwarai da gaske ga wanda suka samu sukunin kiran mu a cikin wannan shirin da fatan Allah ya kawo mana sauki da kuma gyara a cikin al'amuran mu. To da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice.
Yau Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya ce Isra'ila za ta mika zirin Gaza ga Amurka bayan an kawo ƙarshen yaki da Hamas kuma ba za a buƙaci sojojin Amurka a can ba. Shugaban na Amurka wanda ya kira da Amurka ta mallaki ɗan ƙaramin yankin da ke tekun Bahrum ya bayyana haka ne a cikin wata sanarwa a kafar Truth Social. Rundunar sojin Amurka ta Indo-Pacific ta ce sojin Amurka ɗaya da wasu ma'aikatan tsaro na kwantiragi sun mutu a yau Alhamis. A lokacin da wani jirgin saman sojin Amurka da suka ɗauki hayar sai ya hatsari a wata gonar shinkafa da ke kudancin ƙasar Philippines. Na ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa jirgin na gudanar da wani aiki na yau da kullum bayar da bayanan sirri sa ido da kuma tallafin bincike bisa buƙatar abokananmu na Philippines. Ta ce ana gudanar da binciken abin da ya haddasa hatsarin. Yau Alhamis sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira a samar da zaman lafiya a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo inda a baya bayanan rikici ya ɓarke tsakanin 'yan tawaye da sojojin ƙasar da ya sanadin mutuwar mutum 2,900 tare da raba dubban ɗaruruwan mutane da gidajensu. Lokacin yin sulhu ya yi, lokaci ya yi da za a kawo ƙarshen wannan rikici, lokacin zaman lafiya ne, Antonio Guterres ya shaida wa manema labarai. A lokacin da Prime Minister Japan Shigeru Ishiba zai gana da shugaban Amurka Donald Trump a fadar White House a ranar Juma'a mai zuwa, burinsa cewar jami'an ƙasar Japan zai kasance kai tsaye, sake tabbatar da ƙawancen Amurka da Japan da ƙulla alaƙa mai ƙarfi da Trump.
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Julie Leathers Gresham da ta shirya kuma ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Dan Brady. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.